demokradiya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baki ko hasashen masana kan wannan sabuwar shekarar miladiya. Masaro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya, da kuma fatan Allah ya nuna mana farko da ƙarshen wannan sabuwar shekarar miladiya ta 2018 lafiya. Mun so mu yi amfani da shirin makon jiya domin mu yi bayani ga fatawar da Dr. Mansur Isa Yalwaye a bara a daidai wannan lokaci kan bayanan masu ilimin taurari. Yace wannan bayani ko hasashen ya saba koyarwar addinin Islama. Gashi kuma har Allah ya kawo lokacin sake gabatar da hasashen masu ilimin na bana. Idan Allah ya so cikin shirye-shiryen mu masu zuwa, za mu gaya masa dalilin mu na amfani da masu wannan ilimi. Kamar yadda muka saba a bana, ma za mu fara ne da jin hasashen da Dr. Sa'id Ahmed Dukawa, masanin kimiyyar siyasa a tsangayar wannan karatu a Jami'ar Bayero ta Kano, yayi ko yake gani kan yadda suke kallo ko hasashen abubuwa da ka iya faruwa a fannonin rayuwa daban-daban a cikin wannan sabuwar shekara.
To, babu shakka shekara ta 2018 na bidda za ta zo da canje-canje a cikin akwatin ta da 2017 ya ta ƙare. Sai dai wannan canje-canjen, wato da za a iya shirin, wato abinda ita mai kyau shi zai fi yawa, ko kuma abinda ita matsala shi zai fi yawa ba, har sai wata abubuwa sun bayyana tukunna. Wanda a 2018, wato in ma za ta fuskanci wani rikicin daban yake da wanda aka fuskanta a baya. Sannan ita kanta jam'iyya mai mulki ta APC, wato ta ƙara 2017 akan wani irin yanayi na rashin tabbas. Yan jam'iyya kullum suna sa rai a naɗa su mutsamai, sun kasa yin taron ƙasa, abubuwa ga su nan taci ba, akwai jam'iyyar, babu jam'iyyar, ba a sani ba. Amma 2018 sun da kakar zaɓen 2019 ce, na bidda dole su tsaya warware matsaloli da kafa su tabbatar jam'iyyar ce su. Don haka wannan rashin tabbas ɗin da suke a 2017 ba su da damar yin su a 2018. Duk waɗannan za su iya baka hoton me kuma zai faru a 2019.
Yan Najeriya kamar sauran ƙasashen duniya suna cikin waɗanda ke kukan ko kuma suke cikin halin niyyasu game da wato tsadar rayuwa. Akwai alamun cewa watakila za a samu sauƙin haka ne a 2018?
In aka ɗauki sunna rayuwa dai, shi ne dukkan da aka shiga tsananin sauƙi yakan biyo baya. Don haka tattalin arziki na duniya gaba ɗaya an sha wuya a 2017. Don haka akwai fatan a 2018 a samu sauƙi.
Dr. Duka, ya kuke kallon nahiyar Afirka?
Alhamdulillah, nahiyar Afirka shigen abin nan ne. Najeriya hoto ce ta Afirka. Idan tattalin arzikin duniya gaba ɗaya ya inganta, nahiyar Afirka ma za ta taɓa samun zaman lafiya da kuma ci gaba. Idan yaƙi da wato tashin hankula, wato ƙoƙarin kauda yawan yaƙe-yaƙe da tashin hankula, wato aka mai da hankali ya samu takaitar mafarkinsa, to za a samu sauƙi na rayuwa.
Kana ganin akwai tasiri da jam'iyyar Hamayya ko kuma jam'iyyar Hamayya za su yi a zaɓe mai zuwa a Najeriya?
Wannan ya danganta ga wa jam'iyyar siyasa jam'iyyar Hamayya ta tsayar a takara. Sannan kuma ya danganta ga irin gyare-gyaren cikin gida jam'iyyar APC ta yi.
Dr. Duka, kana ganin wannan abin da ake faɗan ana hasashen cewa shugaba Buhari zai takara kenan? Kana gani idan shugaba Buhari ba zai takara, kana gani al'amarin ba zai sake ba?
To, ya danganta shi ma idan ba zai takara ba, kuma ita. Idan wanda isaka wanda zai iya riƙe wannan ƙawancen ne tsakanin Arewa da yankin Yarbawa. To, to har yanzu APC ke a gaban PDP.
Amma
duk kaka ta wanda ba zai iya rike wannan kawancan ba. Ya zama na ko arewan ko bangaren Yarbawan in yanke sun koma PDP. To PDP za ta iya yin samun taki.
Shi kuma Malam Dallaji Abdullahi masanin ilmin taurari ga abin da ya hango a cikin wannan sabuwar shekara.
To akwai abin da ya shafi na faɗa akwai abin da aka kashe biyu a wannan sabuwar shekara ta 2018. To abin da ake gani shine akwai alif wato harafin alif shine a farko. Shi wannan harafin alif yana magana akan kuɗi da kuma abin da ya shafi ilimi da malamai na addini. To yana wani matsala a cikin abin da ya shafi rigingimu tsakanin malamai na addini da kuma abin da ya shafi harkar yan kasuwa shi ma duk alif ne ga can ya tafi. Ya haɗu da harfin jimin to abin da yake nunawa a nan ‘yan kasuwa za su ɗan samu kuɗaɗe wasu kuma za su ɗan rasa wasu kuma za su motsa wasu za su tashi sannan a ɓangaren masu mulki shi ma gashi mun samu harafin kafi harafin kafin nan gashi ya je can ya haɗu da wawun saboda haka akwai maganar rashin lafiya sannan ya haɗu da harafin ha’i kafin shi ba na cewa akwai asara da za a yi ta manya-manya mashahuran mutane ‘yan siyasa ko sarakuna ko wasu manya-manya da ake taƙama da su haka. Sannan ga harafin kafin a wannan shekarar da ya haɗu da harafin zayin to shi ma za a gamu da asara haka ko faɗuwar daraja ta manyan mata haka da suka shafi mashahurai da kuma masu rike makamai to duk ana nuna irin wannan shi ma haka abin da tuna kenan.
To Malam Dallaji kafin kai nisa ka yi maganar cewa za a samu maslaha tsakanin malamai kana nufin tsakanin malaman addinin musulunci da na Kirista ko kuma da tsakankanin malaman addinin musulunci waɗanda ba sa shiri ko kuma tsakanin malaman addinin Kirista waɗanda ba sa shiri da juna?
Tsakankanin malaman addinin na musulunci?
Na'am.
Wanda ake raguwa da rabe-rabe kamar nan yanzu ka ga muna da rabe-rabe kala-kala akwai matsala ta harkar izala, ɗariƙa, shi'a duka. Za a iya samun daidaito a ɗari ko ma akwai duk bambanci akwai kadiriyya akwai tijjaniya duk za a samu harkoki da kuma akwai arusiya duk gasu nan na kashabandiya to duk za a iya samun matsala abin da ya shafi malamai a wajen wa'azi da wajen maslaha tsakanin junansu haka.
To kuma ka yi maganar cewa za a samu akwai wadata akwai kuma rashi da sauransu dama rayuwa ba haka take ba ma Dallaji yau a samu gobe wani ya samu wani kuma ya rasa.
Haka yake wannan al'adar Ubangiji ce.
Haka.
Filkan da ya mu da wuri abin nan. Haka Allah ya ce yau gare ka gobe ga waninka. Kafin da ainihin gidansu ya bude. To aka samu haka shi ma ina nuna cewa akwai al'amar budewar abubuwa a kan sai ka dan tura to harkoki za su bude dama kuma wannan sai daga Allah ce ba wani abu ba.
Shugaba Buhari ne jam'iyyar APC mai mulki za ta tsayar takara a 2019 ko kuma wani mutum daban.
To a game da kamar abin da ya shafi harkar siyasa shi Buhari shi APC za ta tsayar. Domin saboda gashi ya zo harfin wawu ne kuma ya zaman sa a gidansa to saboda haka samu wannan yana tabbatar da cewa shi za su tsaya amma akwai wasu guda biyu a cikin su za su fito suna so
a cikin jam'iyyar sa din
a cikin jam'iyyar sa
wane ne jam'iyyar PDP mai hamayya za ta tsayar ya gogayya da shugaba Buhari
wanda PDP za su tsaya da shi ne shi ma yana da shigen tauraro din irin na Muhammadu Buhari ko harafi irin na Muhammadu Buhari kusan abu ɗaya ne to amma da bambanci a nan domin gashi shi yana da harafin alif kuma bayan harafin alif din ya tafi ya haɗu da bashi ma kamar yadda muka taɓa yi a kan Muhammadu Buhari waccan zaɓe ya 2015 to abin da yake nuna shi ne duk binciken da ake a cikin harafai da sake da su gaso don guda 16 babu irinsa a ciki kuma ya zama da kyakkyawar shida. Shi kansa in dai sun fito da shi ɗin Muhammadu Buhari zai iya ganin ya shi dishi zai iya bashi in dai ma ya ce a ce ma misali mai ci zaɓen to za su iya ƙoƙarin da sun fito da mutum tsaftatacce wanda yake kuma mutane za su so ba alamta za su ci ba da abin da ake ganin kenan.
To wannan mutum Atiku Abubakar ne ko ba shi ba ne?
A bai kama da Atiku ba.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Can be maintained in our continent.
Masu aro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiya a yau na farko a wannan sabuwar shekara. A madadin Dr. Sa'ida Hamid Dukawa da Malam Dalladi Abdullahi dukkansu a birnin Kano da Kibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.